Ashirin mu na nishadi. A yau muna tare da Naziru Awal, wanda aka fi sani da Naziru dan Hajiya, producer kuma director fina-finai a Kannywood Industry wanda ya shafe shekaru 5 a harkar. Dan Hajiya ya ce Jamila na Gudu na ɗaya daga cikin waɗanda suka jawo shi harkar film bayan ya kammala karatunsa na diploma a lokacin zaman jiran sakamako. Gudun kada ya yi zaman banza, ta ce ya shigo harkar.
Gudu yaushe idan dai mutum zai yi film a matsayina na mai shiryawa zai kawo min labari in karanta, mi shawara da director akan ga wanda ya dace a film a saka shi, ga wanda zai directing, ga inda film din ya dace a dauke shi. Irin waɗannan abubuwan su ne matakin da producer ke takawa, sannan shi ne ke da alhakin ba su gurin kwana, jaruman shi ne ke ba su, shi ne ke da alhakin yin gurin da za su ci abinci da duddai abin da ya shafe su. As far as za a fara production,
muna zancen shekara nawa da shiga wannan?
2010 zuwa 11 lokacin na gama diploma na, so dan hutun da ake samu kafin ka karbi result. So Jamila Umar na Gudu, she's my sister, yan uwa ne mu, so sai ta nuna min ya kamata da in zauna sai result ya fito in ci gaba da karatu, kamata in zo in fara wani. A koda yaushe dama ni I have the intention of being self employed.
Kana son ka zama dogaro da kai?
Yawwa, shi yasa kawai sai na fara. Da na fara sai naga yes ya dace da ni, zan ci gaba. To koda na dawo ma zan yi HND na, ban daina ba, ina yi har na gama HND ina wannan karatu.
To za mu dan koma baya. Ya aka yake ce maka dan Hajiya?
Abin da yasa yake ce min dan Hajiya, ita Jamila Umar na Gudu ita ta fara kirana da wannan sunan. Saboda mun zauna da ita a wajen system mom dinmu a Gombe, to ita ce Hajiya. So muna wajenta muna tare sai suka fara ce mun to dan Hajiya, saboda ita Hajiya tana so na sosai.
Ba ta kiran sunan ka kuma?
Yawwa, ba ta kiran sunan na, sai su suka dauka kawai, kowa sai ya dauka shi ma da dan Hajiya, amma ita ce silan fara kirana da wannan suna dan Hajiya sai ya bi ni.
A kawo yanzu a wannan sana'a taka, shin ka gamsu da abin da kake yi?
Gaskiya na gamsu 100%, saboda idan dai abin da ka zo kake so kai, kai a cibi, to abin da zaka kalle shi kawai a matsayin ka samu abin da kake so.
A cikin fina-finan da kai kawo yanzu, wanne ne zaka yi tunkaho da shi kace kai wannan aiki da ne yayi?
Shi ne ina son dinga tunkaho da fina-finai na, saboda amma dole a ciki zaka samu
wani
ya fi wani. So kaga idan ka dauko irin hanyar Kano asibitin kauye, akwai wani film da na yi da bai fita ba ma, Hijira.
Su hanyar Kano da kai kai?
Yawwa, su asibitin kauye su da'iman.
Ma iya cewa ka fi yin fina-finan barkwanci?
Ina yin wanda ba na barkwancin ba ma. Kinga kaman kika kalli da'iman su Halwa, kinga ba barkwanci ba ne. Kai raba kafa ake yi, wannan idan kaga idean ta zo ma kai na barkwanci sai kai entertaining. Sannan idan ta zo bangaren cewa kana da wani abu da kake so ka mutane su gani, shi ma wannan fajen duk muna yi. To ban tsaya a wuri ɗaya ba gaskiya.
Me burinka a wannan sana'a?
Sana'a ce da take da dogaro da kai. Ko lokacin da shugaban ƙasa ya zo ya ce zai samar da aikin yi da tsaro da wato, mu muna da aikin yi, sai dai muna son ai supporting ɗinmu. Sannan duk wanda ya ga muna kuskure kamata ya yi su zo su ce mana wannan kuskure ne ku gyara. Amma kar daga nesa ba ka san me muke yi ba ka ce totally abin da muke yi bai dace ba. To wannan shi ne dai abubuwan da muke so da malamanmu da irin na addini.
Kenan wannan shi ne babban ƙalubalen da kuke fuskanta?
Wannan shi ne babba gaskiya, muna son su shigo. Misali malami ne ya ga mun yi kuskure ya shirya bita ga yan fim ku zo, kaza kuskure ne kaza ku gyara. So amma as far as idan ba su shigo ba, duk wanda yake kuskure ka rabu da shi, kuma kake misali kake faɗan wasu abu da ba su dace ba, zai ci gaba da yin kuskuren ne, kuma ku zai dinga affecting in kuskure yake yi. Wannan shi ne.
A fannin na tsegumi kuwa, fitaccen jaruman Nollywood Kosi Ojiako ta kalubalanci 'yan sandan kasar nan idan sun isa su zo su kama ta, bayan ta sanya wa magunanta guda biyu suna Buhari da Jonathan. Ta bayyana haka ne a shafinta na Instagram a ranar Juma'ar da ta gabata, tare da bayyana irin dan sandan da zai kama ta. Idan muka tsallaka makwautanmu kuwa, fitaccen mawakin nan na hip hop dan kasar Afirka ta Kudu, Indodozi Edmond Tashabalala, wanda aka fi sani da Mandoza, ya mutu yana da shekaru 38 da haihuwa. Mawakin da ya sha fama da cutar kansa, wato sankarar kwakwalwa, shekaru 2 da suka wuce. Wata majiya ta bayyana cewa mawakin ya gaza yin numfashi sosai, inda aka garzaya da shi asibiti tare da matansa kafin cikawarsa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.